Da rashin ta yi akan bar araha, Salo Graba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi, da fatan an wayi gari lafiya. To har yanzu muna tare da bakon namu Dr. MK Hassan. Makon jiya ya yi mana bayani akan illar faduwar farashin man fetur akan tattalin arzikin Najeriya da rayuwar jama'a, sai lokaci ya kure mana. To mun ci gaba da firar tamu inda nace masa to dakta yanzu kudin shiga ya ragu ainihin. Kuma kasar ta ce za ta tsuke bakin aljihunta, me kenan zai faru?
Eh to ka san irin wannan wato akwai dama abu guda biyu ne sayin da gwamnati take kashewa, capital project da kuma recurrent expenditure, su albashi, allowance da sauransu. To na farko shine nake maka bayani kaman manya-manyan project, capital expenditure kaman na su power na manya-manyan gaduji irin wanda ake magana sakun Niger Bridge, wannan da ake ta magana na yankin Inyamurai ko wani dredging river, wannan Niger irin wa'annan gaba ɗaya dole a sayar da su, ba za a iya yi ba, ka gane? So kaga kenan ba za a sami aikin yi ba. Sannan kuma in aka zo shi kansa recurrent expenditure, su albashi, su kudin wannan din gwamnati, dole ne watakila wasu allowance din mutane ba za su fito ba, don ba za ta iya biyan wannan ba.
Shi yasa a wasu wurare a Najeriya yanzu gwamnati ta kasa biyan albashi wajen wata da watanni yanzu?
Yauwa, to kafin ma a yi sunan ne a yi. Dama can wa'ancan wayanci wasu jihohin ma sun je sun ciwo, ba su suka ne, sun je sun karɓo, ba su suka bon ake ce musu irin bashi na
bankuna.
Tsawon lokaci na bankuna. To kuma sannan kuma sun je su yin gwamnonin sun ba da kungiloli iri-iri. To yanzu gashi nan kudin shiga da ake samu daga gwamnatin tarayya ya ragu sosai. Kafin ma a iso nan wajen kenan suke da irin wa'annan matsalolin. To kuma balle yanzu kudin da za can din ma ake basu za a kuma ƙara rage shi. To shi yasa wasu jihohin ba sa ma iya biyan albashi kafin ma a je ko'ina. To in kaga kenan aka tafi a haka. In shekarar nan aka tafi mai tana dala 40-45 ganga ɗaya dala a kasuwan duniya, matsalan zai ma fi yanda ake yanzu haka muni.
Wato zai fi yanda aka yi zato?
Yanzu hakan nan ma abin da ake ciki idan aka tafi a haka a kudin mai na kasuwan duniya a inda yake sake faduwa. To wahalan da za a shiga a jihohi da yawa mai ba su da ƙyar su iya biyan albashinsu da yawa.
Wai wasu akaluma da na samu yau sun nuna cewa mai zai ci gaba da faduwa daga nan har watan Maris. So kila bayan watan Maris ya so farfadowa, amma kuma ya farfado din ba wani abun a zuwa gani bane. Irin wannan ina talaka ya nufa a Najeriya?
To ni akwai yawanci shawaran da zan bayar na farko shine gaskiya yanzu hakan nan duk wani wanda yake da dan wani abunsa ya tattali tukuna mu gani, saboda kamar yadda ka faɗa daga nan dai zuwa watan March abinda zai sa man ya dan fara farfadowa shine tattalin arzikin ita Europe, wato su Ingila da France kenan, ba America ba.
Ingila da France
sai su can da Germany, wato tarayyar Turai kenan. Su ma watakila daga sati mai zuwa za su dan fara quantitative easing, za su dan sai da wannan irin bashin da American ta yi na wajen euro 500 billion da billion 500.
Na euro kenan ba?
Yauwa, a low interest a kudin ruwa asa sosai, so da yanda za a samu tattalin arzikin tarayyar Turai ya dan farfado, to wannan zai iya sa.
To amma doctor, dama ai ta Europe man da take saye ba wani abin a zuwa gani bane, domin China ta fita shan mai. Ita Europe din ma ai ta daina sayen mai da yawa. So idan tattalin arzikin China bai farfado ba, ana gidan jiya ne har yanzu.
To ai muna tsammanin cewa idan tattalin arzikin shi Europe din ya dan farfado, saboda demand da suke da shi na kaya, sa a fara neman kaya daga China, sai ya sa shi ma tattalin arzikin China ya fara dagawa. Wai dabaran da ake kallo kenan aka tattalin arzikin duniyan cewa idan tun da America ta farfado yanzu in aka danta da ita ma Europe din zai sa demand consumer demand na kaya kera ya tashi a China saboda kasuwannin sun farfado sai ita ma China saboda neman kaya da ake zai sa tattalin arzikin ta fara dagawa. Sannan ita ma tana tunanin yin wasu irin dai dabaru na shi monetary policy din na yanda za ta ita ma ta dan yi pumping kudi a economy ta ya dan daga. To shine abin da zai sa maybe farashin man ya dan tashi amma ba sosai ba. So shi talaka mutun yana da dan wayansu ɗan kudin sa, gaskiya shawara da zan bayar shine mutun ya dan fara tattalin abincinsa. Saboda muna ganin a gaba kadan kayan abinci zai kara tsada sosai a Najeriya. So wanda suka dan yi noma da sauransu yanzu suka dan tattara gonakinsu su boye abincinsu saboda yanayin farashin abubuwa zai ta tashi a Najeriya saboda faduwar naira din kanta. Da yake nan sannan kuma yawan kashe kudi sosai din nan ka zo kai ta biki da waye-waye to mutun ya dan yi tunani me ya kamata yi. Sannan gaskiya mutum in zai iya ƙara ƙarfafa sana'ansa wani noman rani da sauransu to gara mutum ya je ya yi tunanin irin wayannan don ya dan samu. Sai an sami abinci yana da dan sauki to shine za a dan samu dan saukin wannan masifa na faduwar farashin mai da ake fama da shi. Amma gaskiya yanda ake abin yake kan kaman za a shafa ma wannan shekaran a Najeriya.
Rayuwar matasa kuma fa
su matasa kaman kullun ne shawaran da zamu bayar shine fa dole ne mutum ya duba inda yake yayi tunanin ga yanda halin tattalin arziki yake to mutum yayi tunanin me zai iya yi makansa. To kaman wanda suka yi makaranta ba su da aikin yi dole mutum ya sake tunanin ko akwai wani irin karatu da zaka sake a maka training wanda zai sa ka sami aikin yi ko kuma ka samu kai koyi sana'a na kanka. Kaman yanda misali wanda suka yi degree suna zaman wannan ya kamata su fara tunanin kun ga kaman irin kasashen India yara da yawa sun koyi harkan programming da sauransu sun bar ma irin asalin abin da suka karanta da wancan sun yi tunanin yanda za su koyi irin wayannan saboda za su samu aiki. Sannan wanda ba su yi karatu ba dole ne mutum ya je koyi sana'a maimakon zaman banza da kuma a tafi noma din nan dai na surani da sauransu duk da ba ruwa a san yanda za a sami sana'a yi shine kadai za a iya samun maslaha a wannan hali da ake da kuma za a ci gaba da shiga. Amma dai za a zauna ne a jira wai kudin kashewan gwamnati wannan da aka saba. Gaskiya wannan shekaran abubuwan ba su tafi yanda ake zamani ba. Ko mutum yana aikin gwamnati ne ma gara ya fara tunanin yanda zai hada da wasu sana'o'i kafin abun ya kara rinkaɗewa.
To Dr. Madalla mun gode. A huta gajiya sai mun sake saduwa. Jama'a ƙarshen firar tamu kenan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin bakon namu Dr. MK Hassan da Chubahiro Diodunai wanda ya shirya mana sauti da sauran abokan aiki ni Salo Garba ke muku fatan alheri. ku kasance cikin koshin lafiya.
Ba za ka yi ne kudin ka kuma ka taji ka je wa to ka kashe su da hanya mai kyau. Ka kashe su da hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kai ma ka ji daɗi in ka kashe su da hanya.